sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 23 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfar Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kun makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran za mu kawo muku ƙarshen hirar da muka faro da Farfesa Bobe da Maiwa wanda ya mana fashin baki akan batun tsaron yankin Sahel wanda ke ƙara tabarbarewa a cikin wannan lokacin. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwali zai shigo da shirin wato da rashin tayi. Muna kuma dauke da sakonni da kuka aiko mana ta wayan tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Prime Minister India Narendra Modi ya maida martanin kariya akan dawar masu sukar sabuwar dokar zama dan kasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a kasar. Modi yana jawabi ne a taron kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyarsa ta BJM na zaben majalisar dokoki da za a gudanar a watan Fabrairu, yayin da kai tsaye dauko zancen dokar mai cike da cece-kuce. Fiye da mutane 20 ne suka rasa rayukansu a fadin kasar a arangama da 'yan sanda tun sa'ada majalisar dokoki ta zartar da dokar mai cike da wariya da nuna bambanci a farkon wannan watan. Dokar za ta ba da dama ga mabiya addinin Hindu da Kiristoci da ma wasu addinai marasa rinjaye da suka shiga kasar a haramce da su kasance 'yan kasa idan har za su iya tabbatar da cewa an gallaza musu akan bambanci addini a kasashen da ke da rinjayen musulmai kamar Bangladesh, Pakistan da Afghanistan. To sai dai sabuwar dokar bata hada da musulmai ba. Dubai yan kasar Iraki ne suka mamaye tituna a jiya Lahadi kafin wa'adin karfe 12 na dare na bayar da sanarwar nada sabon prime minister na rikon kwariya. Zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta karaɗe birnin Bagadaza da yankin kudu mai wato da yankin kudu mai rinjayen mabiya aqidar shi a tun a watan Oktoba, inda suke bore akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan kyautata rayuwar al'umma da kuma rashin ayyukan yi. Masu zanga-zangar sun buƙaci a kai ƙarshen tsarin siyasar ƙasar da suka ce an tilasta musu a kai bayan mamayar ƙasar Amurka a shekara ta 2003. Prime Minister Adil Abdul Mahdi ya yi murabus a ranar Juma'a. To sai dai shugaban ƙasa Barham Saleh da 'yan majalisa sun kasa cimma wa'adin da aka shatawa na nada sabon prime minister. Mahdi da gwamnatinsa sun yi matsayar ci gaba a matsayin rikon kwariya kafin amincewa da sabon prime minister. To amma kuma murabus din na Mahdi ya kasa gamsar da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati waɗanda suka ce sabon prime minister kadai bai isa ba, har sai an yi garambawar ga dokacin tsarin siyasar da suka kira gurbatacce maras alkibla da baya ta buka bin a zo a gani wajen inganta rayuwar 'yan Iraki duk kuwa da arzikin da kasar take da shi. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An rufe rumfunan zaɓe a ƙasar Kuroshiya da yammacin jiya Lahadi bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da ba wani ɗan takara da ake zaton ya lashe shi kai tsaye. Masu shari'a akan lamuran siyasa na hasashen za a gudanar da zaɓen wato zaɓen yada kanin wani nan da makonni biyu, duk da yake bayan rufe rumfunan zaɓen sakamakon na nuna tsohon prime minister Zoran Milanovic shi ne ke kan gaba da rata kalilan. Milanovic na kalubalantar shugaba Kolinda Grabar Kitarovic mai neman tazarci da kuma shahararren mawaki Miroslav Skoro. Milanovic ya lashe kashi 29.5 na yawan ƙuri'u. Grabar Kitarovic ne ke bin sa da kashi 26.3 yayin da Skoro yake da kashi 24.1 a sakamakon farko bayan rufe rumfunan zaɓe da aka bayyana a gidan talabijin na ƙasar. Shugaba mai neman tazarci Grabar Kitarovic ta bayyana kanta a matsayin shugaba mai son talakawa, to amma 'yan adawarta na sukar lamirinta da cewa tana ƙoƙarin jan hankalin jama'a ne kawai da ra'ayin 'yan mazan jiya. A ƙarshe ƙasar Sudan za ta buɗe bincike a kan laifukan da jami'an gwamnati hanɓararren shugaba Umar al-Bashir suka aikata a yankin Darfur, a cewar babban mai gabatar da ƙara na ƙasar. rikici tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawayen kabilu marasa rinjaye yayin sanadiyar mutuwar kimanin mutane 300,000 yayin da kuma ya daidaita wasu miliyan 2,500. Mukaddamar da bincike akan laifukan da aka aikata daga shekara ta 2003 inji jami'an gabatar da kara Tigelsir Al-Haber da isar sa Khartoum bayan wani balaguro a hadaddiyar daular Larabawa. Ya kara da cewa waɗannan sun kunshi zarge-zargen da ake yi wa jami'an tsohuwar gwamnati da ke kusa da Al-Bashir, wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta nema bisa hannun da yake da shi a rikicin na Darfur. Kotun ta bayar da sammacin kame tsohon shugaban a shekara ta 2009 da 2010 akan tuhumar kisan kiyashi da laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama, to amma ba a sami kai Bashir Shelkutar kotun da ke birnin Hague ba.
Murtala Faruk Sanyi na ke da aka saurara da labaran duniya a nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla. A shirinmu na safe ne muka faro tattaunawa da Farfesa Bube na mai wadan asalin Niger, malami kuma a jami'ar Diop na kasar Senegal, akan yadda sha'anin tsaro ke kare taɓarɓarewa a ƙasashen yankin Sahel. Lamarin da ya tilasta shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kai wani rangadi a ƙasashen Ivory Coast da Niger, inda aka kashe sojojin ƙasar 71 a kwanakin baya. Farfesa Namaiwa ya ce wato Faransa tana munafurci a wannan yaki da ake yi da 'yan ta'adda a ƙasashen Sahel. Ga dai bayanan nashi.
Yau ƙasar Faransa da sauran ƙasashe wanda ke nan a cikin ƙasashen namu suna da hali wanda in suna so su ida da waɗannan 'yan ta'addan, ga jiragen sama, ga waɗannan kayan yaki na ƙasa, ga kayan leƙon asiri. Malami, yaushe ne za a ce mini kamar tawagar yaƙi, rundunar yaƙi ta 'yan ta'adda suna bisa mashin-mashin su taso har wajen su 500 har su zo su kai hari a wata bataliya ta ƙasar Niger. A ce wa'annan abin da akwai cikin ƙasar Niger ba su gane su ba, kuma ba su gaya ma su za mu ba da lauje cikin nan.
To amma su ita Faransa ta ce ƙasashen ba su ba ta haɗin kan da ya kamata, har ma wannan Macron da ya kai ziyara jiya a ƙasar Niger ya ce akwai buƙatun ƙasashen su ba su haɗin kai. Kila abin da ke sa ba sa iya wannan daƙile harin kenan.
Malanka yahe ne, yaushe ne mutane sun ka fara nuna yatsa bisa kan ƙasar Faransa? Wato wannan 'yan kwanakin ne. To ai abin da ya sa mutane suke nuna yatsa ga ƙasar Faransa shine cewa da tana nan da mutane ba sa cewa komi, suna zaune ake zuwa a kawo mana hari, suna zaune ake zuwa cikin garuruwanmu ana yanke hakimai, suna zaune ake zuwa ana kama mutane ana zuwa ana kariya da su. Amma muddin ya zamanto an ka kama nasu ɗaya, sun san irin hanyar da suke biya su je su kwato shi. Amma muddin ya zamanto mu ne, wato sai su kawo ido su rufe bisa kan hakan. Wato bugu da ƙari dai abinda nake so mutane su gane, shi wannan yanzu ne da ya ga mutane sun fara nuna ƙasar Faransa da yatsa, yanzu ne lokacin ne yake cewa a kawo mai goyon baya. Goyon baya na ma'aikantanmu ai shina da su, duka waɗannan ma'aikantan na ƙasar biyar na Sahel waɗanda suke ciki duk suna goyon bayan Faransa. Al'umma sai ta fara cewa bata gane ba, in bata gane ba kuma ya kamata a kwatanta ma al'umma me yasa ake yin hakan, me yasa ake kai hari ƙasar Faransa da ita da kayanta kuma ta zo don hakan, tun ma da waccan kungiya ta Minsuma sun zo don hakan. To da me abin yake faruwa? Idan yana faruwa kenan da lauje cikin naɗi.
To menene
abin da kake gani? Wato marmadin ido ne da kwalli ƙasar Faransa take yi, saboda ta fara ganin mutane sun fara gano nuhinta.
To menene mafita a wannan yakin?
Mafita shine na ɗaya, wato sojawanmu namu na kanmu na ainihi su zamanto su ne bakin daga. Ba su iya zama bakin daga har wa sai in mun gama ƙarfi waɗannan ƙasashen biyar na Sahel duka gaba ɗaya, mu gama ƙarfi. Ya zamanto a ce muna da bataliyar soja, kuma shugaban sojan ya zamanto ɗaya ne, biyu kenan. Na uku shine cewa jari wanda ƙasashenmu ke keɗewa ta yanayin tsaro, jarin nan shi kai fagen daga, bakin fagen daga can inda sojan namu suke, ya zamanto hankalinsu ya koma waje ɗaya. Na huɗu shine cewa duka 'yan ƙasashen Sahel kin nan duk inda suke, kowa ya kawo goyon bayan shi zuwa ga waɗannan sojan. Su sojan su zai cewa al'umma ba gwamnatoci ba, al'umma tana bayar da su bisa kan haka. Na biyar shine cewa idan waɗannan kin da suka ce sun zo don su taya mu, in dai da muna hucci ne suka zo su kama abinda mu muke na muna hange, to ya kamata a ce a sauya. Wato idan ya zamanto kana daka dakanka baya badawa, to ya kamata a ce ka sauya. Yau akwai kasashe da yawa waɗanda ya zamanto in aka kira suna iya su taimaka, saboda abin ya gama duniya gaba daya, wato sai su zo su taimaka yadda irin waɗannan abin da suke yi su taimaka mu samu mu ciyo kan wannan abin. Amma akwai wuya muddin ba waɗannan ababen aka yi ba.
Farfesa Abubuwa na maiwa malami a jami'ar Europe ke nan na ƙasar Senegal. Ta yanzu kuma sai mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Tuna baya roƙo da fata an shakata da wannan waƙar, sai dai kada shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 2:13 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Masu rari assalamu alaikum. A shirin na yau za mu yi bitar wasu daga cikin batutuwa da muka kawo muku a wannan shiri na darshin tayi cikin shekarar da muke ban kwana da ita. Sunana Mahmud Ibrahim Koyi. Daga ƙarshen watan Disambar bara zuwa makon ƙarshe na watan Janairun wannan shekara ta 2019 da muke ban kwana da ita, wato lokacin da ake shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe a Najeriya, muka kawo mai saurare jerin tattaunawarmu da masana akan abin da su masanan suke kira siyasar tattalin arziki da kuma yadda za a yi ta aikace.
Yadda ake aiwatar da shi ko kuma ake aikata shi aikace shine dukkanin wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwar dan adam masu rike da mataki madafin iko ne suke yin sa. Saboda haka shi kansa tattalin arziki din da kuma akalarsa tana hannun masu rike da madafin iko, su suke zama da masana din su wanda za su taya su da wanda za su tsara musu, suke tsara yadda tattalin arzikin zai tafi. Shi yasa ake ganin cewa ingancin wa masu da rike da madafin iko din yakan taimakawa a samu ingantaccen wato tattalin arziki. Idan kuma ba su da inganci to kuma haka zalika shi ma tattalin arzikin sai zama ne ya samu na kasu, saboda ba su da fasahar da dabarar da za su tafiyar da tattalin arzikin kasa din wato har ya kasance jama'a sun amfana. To a aikatance su suke fitar da tsari na tattalin arziki, su masu rike da banawan iko, ko da a ce ba su da sani din su za su nemo masu sani su faɗa a su haɗu su biyun, wannan ya faɗa abin da yake so, shi kuma wannan ya faɗa yadda za a aiwatar, sannan ya kasance an aikata shi a aikace. So da haka a aikace policy din shine yake tabbatar da wanzuwar tattalin arziki ta hanyar shugabanni.
A fage na ilimin siyasa da kimiyyar ta misali, shi talaka mai zabe misali sa sharadin sa na ya zama siyasar sa ta zama ta tattalin arziki ce.
Abinda dama ya kamata kenan, duk lokacin da wato za a zaɓi shugabanni din ya kasance an tsaya an dubi meye abinda ake bukata daga wajensu. Ko mu a halin yanzu da muke ciki a wannan ƙasa, a wannan yanki namu din, babban matsalar mu din a halin yanzu ta tattalin arziki ce. Kuma ko da tsaro ka ɗauko shi kansa ai yana na ƙasar da tattalin arziki. So da haka kamata ya a ce lokacin da za a zaɓi shugabanni din a tsaya a tsefe a duba a ga cewa meye manufofinsu na tattalin arziki, da kuma ya kasance wannan shine madubin da za a hange su, kuma shine abin da za a dora musu a nuna shine bukatuwar al'umma, cewa su dora jama'a akan gwadabin da zai sa tattalin arzikin su ya karu. Idan babu wannan to zai kasance cewa an ba da zango ne, sun kai karshen zangon su ba tare da an samu wani alfanu ba. So da haka abu ne mai muhimmanci tattalin arziki din nan ya kasance yana ɗaya daga cikin abin da ake dubawa a ma'aunin nagartar wanda za a zaɓa a bashi madafin iko. Domin idan bai san su ba, kuma idan bai ɗauko waɗanda suka sani sun taya shi ba, to za a shekara huɗu ne shi tattalin arzikin waɗanda suka yi zaɓen bai ƙaru ba, kuma ba su amfana da wannan zaɓen da suka yi ba.
Malam Kabiru Sa'idu CP kenan guda cikin baƙin da muka tattauna wannan batu da su a wannan fili. Masu raye a cikin watan Mayu na wannan shekarar, wato lokacin da ake ɗaure ɗamarar rantsar da shugabannin da aka zaɓa a matakin tarayya da jihohi, wannan fili na da rashin tsayi ya shirya wata tattaunawa da ƙwararru a fagen tattalin arziki da siyasa game da makomar tattalin arzikin lardin arewacin Najeriya da kuma irin gudunmuwar da gwamnonin arewan za su iya bayarwa wajen fitar da AI daga rogo. Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki, shi ne ya fara tsokaci game da yanayi da kuma halin da tattalin arzikin arewan ke ciki.
Shi in ka tsaya ka kalle shi da kalma ɗaya, tattalin arzikin arewa, za ka ce wahala ce a cikin wadata. Me wahala a cikin wadata? Saboda Allah cikin ikonsa da rahamarsa, babu wata ƙasa a arewa, babu wata jaha, babu wani loko ko saƙo da Allah bai samu wata albarka ba ta tattalin arziki. Abu guda ɗaya, abu kowace jiha guda ɗaya za ta iya rike sauran jihohi na arewa.
Jihar Arewa 19
ƙwarai kuwa. To amma me yake faruwa shi ne waɗannan arzikin da Allah yi mana, ko dai waɗansu daga ƙasar waje su zo su ɗiba da sani ba sani saboda rashin doka, ko kuma a'a maƙotanmu da su suke da tunani suka san yadda za su yi, suka ga yadda duniya take tafiya, su zo su lallaba musu san yadda za su yi, ko su kafa kamfanoninsu ko su turo jama'arsu su ɗiba su fita da su can su sana'antar da su, su dawo mana da shi mu siya. Saboda haka mu muna cikin talauci da wahala, amma kuma muna kan kaza ne a kan dami. Waɗansu kuma suna ɗiban arzikin, suna raya tattalin arzikin jihohinsu da waɗansu ƙasashe ma. Kuma babban abin da ya kawo wannan shi ne, wato idan baka samu abin da ake kira haɗin kan shugabanni, ba wai kawai gwamnoni ba, matsalar babban matsalar arewa shi ne babu wani mutum guda ɗaya ko wata ƙungiya guda ɗaya ko wani gurub na waɗansu masana guda ɗaya ko na waɗansu wato dattijai da ike da girma da mutunci da karamcin da zai ce kai bari ko ku ku yi kaza. Idan da muna da wannan, to za mu samu tattalin arziki, manhajar tattalin arziki ta bai ɗaya, kamar yadda ƴan uwanmu Southwest suke da shi, ƙasashen Yarabawa kusan a Najeriya sun fi kowa wannan tunanin. Gaba ɗayansu suna da wata manhaja wanda idan ka tsaya ka kalle ta, kusan kowace jaha tana da wannan, kuma suna da waɗanda za su yi magana duk rigimarsu, kuma suna da wani abu da suka wato suka tanada da suka sa a gabansu. To idan ba wannan tunanin ne ya fara zuwa kanmu ba, muka yi tunanin yadda za mu iya kawar da babban matsalar mu da ta shukuta ta rugusa mu, wato rashin zaman lafiya, sannan bala'i na biyu da irin zuwa wanda dama ya daɗe, wanda shi su Sadauna suka gina arewa ta cigaba, ilimi da kasuwanci.
Masu rare baƙonmu na biyu a zauren tattauna wannan batu a wancan lokaci shine daga Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, kuma ya fayyace rawar da gwamnonin arewa ka iya takawa domin getta al'amura.
Wato a ilimance da kuma a hankalce, gwamnonin arewa da kamata yi a ce su san matsalolin arewa gaba daya, ba jiha ba, jiha daidai ku ba, sannan su san wato tattalin arzikin Najeriya gaba daya, sannan su kalli wato yankin Afirka maso yamma, ita ce West Africa ko yawa, yankin inda ake cewa Afirka ta yamma, wato da makwabtanta wanda a yaren Turanci ake cewa Sahelian region. Wato nan ya kamata su kalla, su san yadda za su tsara wato shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati ta yadda wato za su magance matsalolin da suke addabar al'umma a wannan gurin. Domin matsalolin da suke addabar al'umma kowace ɗaya ka ɗaga za ka tarar, ba wai a jiha kaza take kawai ba, a'a, a wannan yankin take gaba ɗaya na Afirka ta yamma. Sai dai kawai wasu guraren su fi guraren samun sauƙi, sannan kuma wasu guraren ɗaukan matakai na samun wannan sauƙin. To haka ya kamata. To amma a gaskiya Mahmud, ba na san na ce na fidda tsammani da rahamar Ubangiji, amma zai wahala gwamnonin arewa su yi haka, saboda abin daga fahimtata da su, kowane gwamna kawai jiharsa kadai ya sa a gaba. Kai ba ma fahimtata ba ce wannan, akwai gwamnan da ƙarara aka tunkare shi, na da cikakken bayani da hujja na shawarar yadda za a samar da haɗin kai a arewacin Najeriya, a yi wasu abubuwa tare, ya ce shi a rabu da shi, jiharsa ce ta dame shi. Sannan ban ƙara maka, akwai gwamnan da na san rikici ya ɓarke a jiharsa, wani gwamnan ya dinka nemansa, ya yi masa waya, ya kira shi ya ce ya fi sau shirin masaki, ya ki daga wayarsa. Kuma abin da yake ƙoƙari su haɗu su tsare yaya za a yi a daƙile wannan rikicin don kada iyaku, amma ya ƙi yadda ya ɗaga wayarsa, har sai da wato rikici ya ɓarke a ita ma ɗaya jihar, aka fara ɗaukan matakin ramuwa a kan ƴan'wancin jihar da rikicin farko ifara tashi, sannan kuma izo ike nemansa. To in haka za su ci gaba da tafiya, sai ka ce baka san ranar da za su iya yin wannan abin da kake gudu ba.
Masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi nau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo bitar ƙarin wasu daga cikin al'amuran da kuka ji ta cikin shirin a shekarar nan ta 2019 da muke ban kwana da ita. Yanzu a madadin bakinmu da kuka ji muryoyinsu, wato Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da Dr. Lawan Habib Yahaya, kana da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, Mahmud Ibrahim Kuri da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ka
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radion America. Yusuf Babangaje mai kreda ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi amfani da wannan dama game da bayanin da hukumomin Najeriya suka yi na cewa akwai mutane matasa kimanin mutum miliyan 100 waɗanda ba su da aikin yi. Kuma sai gashi yau an ce majalisar ainihin dokokin Najeriya ta ware kimanin miliyan 37 domin gyaran majalisa. To ta yaya za a samu zaman lafiya a ƙasar Najeriya sama da mutum miliyan 100 ba su da aikin yi? Dole ne a ci gaba da aikata ayyuka marasa kyau a ƙasar nan. To yana da kyau a ce an sama wa matasa aiki, kuma doka tana aiki a kan dukkanin wanda ya aikata ainihin laifi, ba a ce laifi da dambora da damuwa da dambora da damuwa ba.
Assalamu alaikum daga Amurka, daga Alhaji Manero dan uwa mai al da cikin garin Jigawa. Ina kira shugaban kasar Niger Muhammadu Yusuf da makocin shi da kuma na Kamaru da na Chad da na Nigeria, ce wallahi duk abin da kasashen Faransa da Ingila da America sun ka haddasa ga Afirka, wallahi kuna da labari kun sani. Wallahi duk da general wanda ya kai general ya san abin da waɗannan kasashe sun ka haddasa da kawa da su ban musulmi ba su ba kirista ba kan dukiyoyin da Allah ya koya muku Afirka, ko kuma su tsaya kullum kan aikin da kuka yi taimaki al'ummarku kun ba su daga la'ayar IC da kidnapping da Boko Haram da mina na gashi nan dai gashi ba ya Allah wancan damuna hankalin mu Afirka.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika, sunana Sani Balak da ke guri tare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Marubutan majalisa da aka ce za a yi biliyan 37 ga sauro yana damun talakawan Najeriya. Gaskiya ake so a yi koshin sauro mana a Najeriya wanda talakawa suna cikin damuwa ga talauci da yake damun mutane ga tsadar rayuwa. A ce za a zo a gyara majalisa.
Kuma da lasa a ci gaba da aiko mana sakonni. Yanzu kuma ga Murtala sake dawowa da labarai a takaice.
To baba Prime Minister India Narendra Modi ya maida martanin kariya akan da'awar masu sukar sabuwar dokar zama dan kasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a kasar. Dubban 'yan kasar Iraki ne suka mamaye tituna a jiya Lahadi kafin wa'adin karfe 12 na dare na bada sanarwar nadin sabon Prime Minister rikon kwariya. Zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta karaɗe birnin Bagadaza da kuma yankin kudu mai rinjayen mabiya aƙidar Shi'a tun a watan Oktoba, inda suke bore akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan kirta rayuwar al'umma da kuma rashin aikin yi. An rufe rumfunan zaɓe a ƙasar Croatia da yammacin jiya Lahadi bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da ba ɗan takarar da ake zaton ya lashe shi kai tsaye. Masu shiri akan lamuran siyasa da hasashen cewa za a gudanar da zaɓen ya da ƙanin wani nan da makonni biyu masu zuwa. Duk da yake bayan rufe rumfunan zaɓen, sakamakon na nuna tsohon Prime Minister Zoran Milanovic ne ke kan gaba da rata 'yar ƙalilan. Kasar Sudan za ta bude bincike akan laifukan da jami'an gwamnatin hanbararren shugaba Umar al-Bashir suka aikata a yankin Darfur.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wato shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa duk sashen Hausa da murya Amurka, musamman ma shi Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka min muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya wato ya bada umarni Solomon Abuke nan, sai wanda wato injiniya mu na wannan hantsin Jimmy Cook. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.